الله يا الله نروكا الله نكيني نروكا بروتكا تهتم ويبا كودا مهاتا بياني كيدا كودا مهاتا بياني كيدا
tabbas abin da sarfata na cewa an yi bayani tattaki a garin kauran namu da tabbas wannan al'amari ya faru da lokacin da ƴan sanda suka samu wannan rahoton abin da ƴan sanda suka fara yi shine su dauki yarinyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa idan lalle wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta bangaren masana kiwon lafiya da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kamar yadda muka alkawarta muku yau shirin domin iyali ya koma kan batun zargin da wata mace ta yi cewa wani dan shekaru 30 ya bata karamar yarta yar shekaru 2 a jihar Zamfara sai kuma zargin cewa rundunar yan sandan jihar tana neman yin watsi da batun to shirin domin iyali ya samu zantawa da kakakin rundunar ga bayanin da ya yi wa wakilin Mulani Dau Abubakar
sunana SP Muhammad Shehu jami'in hulɗar jama'a na rundunar yan sanda jihar Zamfara tabbas wannan hirar da aka yi da ita wannan mata mai suna Zuhaira Aminu Ibrahim mun ji wannan hirar da aka yi da ita a wannan sati a cikin wannan shiri sannan kuma lokacin da muka zo wannan hirar balle hankalin mu ya tashi ga irin abubuwan da muka ji ta faɗa domin dukkanin abubuwan da ta bude baki ta faɗa abubuwan nan ba haka suke ba tabbas abin da ta faɗa na cewa an yi bayanin tattaki a garin kauran namu da tabbas wannan al'amari ya faru domin ta kawo rahoto ko kuma in ce mijinta mai suna Aminu Ibrahim ya kawo rahoto a nan police station ta kauran namu da ranar 24 ga watan da ya gabata wato March kenan a cikin wannan shekarar da muke ciki cewa akwai wani wanda ake zargi ya lalata yarinyar su a shekara 3 wannan kuma ba wani bane face a Kabiru Nasuru wanda duk anguwa guda suke a nan cikin garin kauran Namuda so ina ne tabbata ma lokacin da yan sanda suka samu wannan rahoton to da yake yarinyar an riga an zo da ita to abin da yan sanda suka fara yi shine su dauki yarinyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa idan lalle wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta bangaren masana kiwon lafiya da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba an yi wannan kuma bayan an yi wannan abin da kai ta asibiti yan sanda sun ci gaba da bibiyar ganin cewa sun kama shi wannan wanda ake zargi wanda ba a samu kama shi ba sai ranar 26 ga watan da ya gabata wato kwana biyu bayan abun nan bayan an kawo wannan rahoto so lokacin da aka kama shi bayan an kama shi nan division da yake kasan division na kauran namu da ba su da hurumin da za su binciki irin wannan babban case ne wanda sai a CID za a binciki irin wannan case so lokacin da suka kama wannan yaron sun ɗauki jawabin shi a can kauran namu da bayan ɗaukar jawabin shi an tattara su da su masu ƙara da shi wanda ake ƙara da gaba ɗaya an kawo su a nan CID domin a ci gaba da yin bincike so kuma ina mai faɗa maka cewa zaman da ake yanzu shi wannan wanda ake zargi yanzu yana hannun ƴan sanda a nan ɓangaren binciken manyan laifuffuka ta rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara da ke nan Okuso so kaga abun ta da hankali ne mu ji wannan labari cewa wai wannan wanda ake zargi ɗan sanda sun sake shi babu wani wanda ya saki wanda ake zargi wannan ma shi laifi ne wanda ba a bada shi daidai babban laifi ne wanda ba a bada shi daidai so kaga ba inda za a yi a ce wai ɗan sanda sun saki irin wannan babban laifi
yawa babban fiyaro ban kamfi numfashinka ba tambayar da ya kamata yi maka kenan ita matar ta zargi kamar kurun da ɗan sanda da ruwa da tsaki wajen sakin shi wanda ake tuhuma duk da cewa tana ganin kamar ana ganin shi yana yawo a gari kamar yadda ta tabbatar ma wannan shirin da muke gabatarwa
ai shi yasa lokacin da yadda aka yi wannan shiri ana gama wannan shiri muka aiki fitar da jawabin manema labarai inda muka nuna cewa wannan bayanin da wannan matar ta yi ba gaskiya bane
bayanin ita wadda aka tabbatar an yi ma yar ta zade ta zargi rundunar yan sanda da yin awan gaba da mijinta ko kuma da kama shi kamar zuwa yanzu rundunar yan sanda ana da wannan labari
to ni ban da wannan labari gaskiya ni cewa an kama wani abinda dai muka sani an kawo kara na tafiye ga yarinya kuma an ba da wanda ake zargi kuma an kamo shi kuma yana hannun yan sanda kuma ana nan ana ci gaba da bincike to shi abin ne sani kuma shi wanda ake zargi yana nan hannun yan sanda a nan CID ana nan ana bincike akan shi
kuma ita mata ta zargi da yan sanda da duk da kika ce kuna bincike da kokarin taushe mata haƙƙi kamar yadda ta faɗa kan cewa ba ta da gata kamar ana so a yi amfani da wasu ne domin a danne mata haƙƙi kamar yanzu ita rundunar yan sanda wannan tabbaci za ta bai wannan al'amari za a ci gaba da bincike a ɗauki matakan da suka gabata har a kai gabatar da ita ko kuma waɗanda ake tuhuma gaban kuliya domin an san laifinsu da zargin da ake musu.
Wato ka gane Malam Abubakar ina ne tabbata ma cewa mu aikin da muke yi a nan da rundunar yan sanda take yi tana aiki ne babu sani babu sabo. To al'amari ne na an yi laifi wanda ya kawo ƙara an yi masa laifi kuma ya kawo ƙara cewa ga wanda ya masa laifi wanda ya masa laifin mai yana hannu ana nan ana bincike da zara an bincike za a kai kotu ita rundunar yan sanda ba ita ke yanke hukunci ba a kotu ake yanke hukunci so ka ga magana cewa wai ba ta da gata ko kuma rundunar yan sanda za ta yi mata wani abu wanda ba na adalci ba wannan ba gaskiya ba ne wannan kawai waɗansu maganganu ne shashi fati so amma ni iya abin na sani. Muna aiki tukuru ba wai ita kadai ba duk wani wanda ya zo da ainihin fi korafi a wajen rundunar yan sanda a jihar Zamfara ana kokarin a yi masa adalci kuma abinda ake yi kenan kuma mutane a jihar Zamfara sun gamsu da aikin da ainihin rundunar yan sanda karkashin jagorancin kwamishinan yan sanda take yi a
cikin. Kamar yaushe ne ake tsammanin misali za ku kammala aikin nan a kai ga gudanar da shi gaban kotu.
To ai da abu ne na kotu kuma kaga yanzu ai kotu kusan ba su abin nan ba su aiki saboda wannan matsalolin so amma dai ina hada maka cewa kamar da nan nana ta maka dai a can baya cewa wannan binciken da muke yi in ma kaga wai an dauki wani lokaci ne kila ba a kammala shi ba abin da ake yi ana kokarin a tabbatar da cewa ita wannan da adda haƙƙi da take nuna cewa suna da haƙƙi a cikin al'amari hanyar samun shaidu na musamman waɗanda zai sako da an kai shi wannan wanda ake zargi a kotu ba zai ainihin samu gudu ba a hannun hukuma ba. So sai ina kira gare ta da kuma duk wani wanda yake bibiyar wannan al'amari cewa su kwantar da hankalinsu kamar yadda muke ƙoƙarin ganin cewa ko a tabbatar da gaskiyar shi kuma an gugurfanar da dukkan wanda ya aikata laifi a gaban kuliya domin hukuncin hukuma so haka ma za a yi a wannan al'amari. Shi wannan kyafin yana ne tabbata maka cewa already shi bincike an riga an kammala shi domin an riga an samu rahoton likita a kan al'amarin wanda ke tabbatar da cewa talle wannan al'amarin ya faru da zaran kotu ta dawo aiki za a kufanar da shi a gaban kuliya.
Kakashin rundunar yan sandan jihar Zamfara. To ba iyakar ta kenan ba shirin domin iyali ya kuma yi hira da mutumin da ake zargi da bata karamar yarinyan sai ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin nasa bayanin. Yanzu a madadin wakilin Mulani da Abubakar Sokoto da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Tibashiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duni, mata su ne duniya, su ne sarakan duni, komi don su muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke. Amma daɗin bautar muke yi balle an ta
kai gida
balle an ta.